bonne journée à l'écoute de VOA Afrique.
Sashen Hausa na muryar Amurka ke gabatar da wannan shiri na musamman daga ofishin sashen na Abuja akan mitoci 16, 21, da 25, sai kuma ta yanar gizo akan voahausa.com ko sashenhausa.com. kazalika za a iya sauraron mu ta gidan rediyon amfani Fara'a Niya Sarauniya da Dalol a jamhuriyar Nijar, sai ta Alfa Radio a Kumasi, Ghana. Masu sauraro, barkamu da dawowa wannan shiri na musamman da ni Hawwa Umar zan gabatar daga nan ofishin muryar Amurka na Abuja. A shirin za a ji cewa dan gwagwarmayar nan na Nijar, Sadat Iliya, na jiran kuɗin diyya biyo bayan nasara a kotun ECOWAS. Yan rajin Biafra na ta da kayar baya ne, in dan arewa na kujera, in ji malamin Islamu a Najeriya Sheikh Balalau. Masarautar Kumbada ta mata zalla a jihar Neja na sa ran sabuwar sarauniya bayan rasuwar magajiya Hajiya Hadiza. A Filato, an gudanar da zaben fidda gwani na jam'iyyar APC dan shirin zaben kananan hukumomi da ya bar baya da kura. A yau Litinin, kamar yadda aka saba, Nasiru Adamu El Hikaya zai gabatar da shirin zauren matasa na muryar Amurka. Za kuma mukammala da sharhin jaridun Najeriya. Amma da farko ga labarin duniya daga Washington DC.
Mama sauraronmu, assalamu alaikum. Barkanku da wannan safiyar, tare da fatar an wayi gari lafiya. Yanzu kuma ga cikakkun labaran duniya wanda ni Yusuf Aliyu Harande zan karanto. Jami'an tsaro a Somalia sun ce an kashe mutane da dama a wani hari da wasu 'yan bindiga suka kai a wani karamin gari da ke tsakiyar yankin Galmudug da safiyar jiya Lahadi. Akalla mutane 30 ne suka mutu, daga cikin su fararen hula mazauna wurin, waɗanda musayar wuta da aka yi tsakanin 'yan bindiga da jami'an tsaro ya ritsa da su a garin na Wasil, kamar yadda jami'an yankin suka shaidawa muryar Amurka. 'Yan bindigan sun fara harin ne da tayar da bama-bamai da ke cikin wata mota a yankin kusa da wani sansanin tsaro a garin, in ji wani jami'an yankin da ya nemi a saka ya sunansa, saboda ba shi da damar yin magana da 'yan jarida. Ministan yaɗa labarai na Galmudug, Ahmad Shire Falagel, ya faɗa wa muryar Amurka cewar dakarun yankin sun dakile harin na Asuba, kuma sun yi asara ga mayakan. Ahmad ya ce sojoji 3 na daga cikin waɗanda suka mutu, tare da akalla wasu 7 da suka jikkata. Ya ce mayakan sa kai kusan 100 sun kai hari garin, kuma da yawan su ba su dawo da rai ba, amma bai yi wani cikakken bayani ba. A nata ɓangaren, ƙungiyar mayakan sa kai ta Al-Shabab ta ɗauki alhakin kai harin, inda ta ce ta kashe mambobi 34 na jami'an tsaro. Shugaban Misra da Sarkin Jordan sun yi tattaunawar ɓangarori 3 tare da Firaministan Iraki a Bagadaza. Tattaunawar da aka yi a jiya Lahadi ita ce karan farko da shugaban Masar ya je Iraki a tsawon shekaru 30. Tattaunawar ta shafi haɗin gwiwar tattalin arziki da tsaro da muhimman batutuwa na siyasar yankin. Sun taɓo batun ƙoƙari da alkadimi ke yi na ƙarfafa ƙawancen yankin da jaddada tsarin Iraki a gabas da tsakiya a matsayinta na mai shiga tsakani. Iraki ta kulla yarjejeniyar tattalin arziki da kasuwanci tare da kasashen Jordan da Masar. Labaran duniyar na zuwa muku ne kai tsaye daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington, gundumar Columbia. Rikici tsakanin 'yan tawaye da mayakan gwamnatin Yemen ya yi sanadiyar mutuwar mutane akalla 111 a garin Marib cikin kwanaki 3. Majiyoyin da ke goyon bayan gwamnati sun ce bayan wani sabon farmaki da 'yan tawayen Houthi suka kai, 'yan tawayen da ke ƙawance da Iran sun zafafa ƙoƙarinsu na ƙwace garin Marib, wanda shine tanga ta ƙarshe da gwamnati ta yi a arewacin Yemen a watan Fabrairu, kuma yakin yayi sanadiyar mutuwar ɗaruruwa daga bangarorin biyu. Fadan da aka gwamza tsakanin ranakun Alhamis da Lahadi ya yi sanadin mutuwar jami'ai masu goyon bayan gwamnati 29 da kuma 'yan tawaye akalla 82, kamar yadda wasu majiyoyi masu goyon bayan gwamnati 3 suka shaidawa kamfanin dillancin labarai na Associated Press. Sojojin 'yan tawaye dai ba su tabbatar da adadin ba. Jami'an gwamnatin Yemen sun ce tun a ranar Alhamis 'yan Houthi suka fara kai harhari daga arewa, kudu da yamma, amma ba su iya karya lagon jami'an tsaron gwamnati ba, waɗanda ke samun tallafi daga jiragen yaƙi na rundunar ƙawance da Saudiya ke jagoranta. Waɗannan yankunan sun ga mummunan artabu yayin lugudan wuta daga ɓangarorin biyu da kuma kai harhare ta sama da sojojin ƙawance ke yi, in ji wani jami'in sojin gwamnati. Sabuwar gwamnatin Isra'ila a jiya Lahadi ta yi alkawalin haɗa kai da gwamnatin Amurka, duk kuwa da cewar ta nuna shakku matuƙa kan fa'idar ƙoƙarin Washington na sake shiga yarjejeniyar ƙasa da ƙasa don hana shirin nukiliyar Iran. Ministan harkokin wajen Isra'ila Yair Lapid da sakataren harkokin wajen Amurka Anthony Blinken sun haɗu a birnin Rome, wadda ita ce haɗuwarsu ta farko ido da ido tun bayan da sabuwar gwamnatin haɗin gwiwa ta karɓi mulki a ƙasar ta Yahudawa, wanda ya kawo ƙarshen ikon shekaru 12 da tsohon firaminista Benjamin Netanyahu ya yi. Kafin tattaunawar tasu, Lapid ya amsa cewar a shekarun da suka gabata an tafka kurakurai a alaƙar da ke tsakanin ƙasashen biyu, inda Netanyahu ya haɗa kai da tsohon shugaban Amurka Donald Trump da 'yan jam'iyyar Republican na Majalisar Dokokin Amurka, a wasu lokutan har da nesan ta kai da manyan 'yan jam'iyyar Democrat. Tsarin Isra'ila na aiki tare da jam'iyyun biyu yayi rauni, in ji Lapid ya ƙara da cewar za mu gyara waɗannan kurakuran tare.
Labarin duniya aka saurara, yanzu za mu shiga babin rahotanni. Dan gwagwarmayar nan na jamhuriyar Nijar Sadat Iliya na jiran diyar sefa miliyan 50 bayar nasarar shari'a a kotun ECOWAS. In za a tuna, hukumomi a Nijar sun cafke Iliya da zargin tada fitina wajen zanga-zanga da ma yunkurin juyin mulki. Abokan gwagwarmayar Sadat na farin ciki da nuna gaskiya ta yi halinta. Daga da magaram ga rahoton Tamar Abari.
A cikin taron manema labarai ne a babban birnin Yamai, lauya Budel Ifrat mai kare Sadat Iliya dan Malam ya bayyana sakamakon shari'ar da kotun ECOWAS ta bada, inda kotun ta umarci gwamnatin ta zuba ma Sadat hakkin shi na miliyan 50 na sefa. Bamman waje na kungiyar Transparency Ration da magaran cewa yayi wannan abin alfahari ne.
Sakamako ne wanda yake wada ayin shari'a tsakanin da Allah. An karanta doka kamar da batu da ke ca wannan lilidruwa shari'a ce ma ta yi aiki. Abokin mu dan fafutuka Sadat Iliya dan Malam za a ba shi diya, an toshe hakkin shi, ƙasar Nijar za ta sa shi cikin hakkin shi. Tunda mu da makokonmu mu ga ƙasar Nijar da bar an shimfiɗa shari'a ta gaskiya.
An dai kama Sadat Iliya dan Malam ne tare da Yahaya Badamasi na kungiyar Alternative Espace Citoyen. Hakan ta sa shi cewa ai dama zalunci bai taɓa tasiri ba.
Muna fata kuma jamhuriyar Nijar za ta ɗau izina musamman irin gurɓatattun ma'aikata wanda suke aiki ba tare da bin ƙa'ida ba.
Yanzu haka dai watanni biyu ne wa'adin da aka tsaida don a ba Sadat Iliya dan Malam hakkin shi. Mamman waje ya ƙara da cewa
kuɗi ba su shiga hannun shi ba, yanzu 'yan Nijar suna cikin wannan ƙungiya ta ECOWAS. Kana ta masu ikon Nijar zai kokari ya sa Sadat dan Malam cikin hakkin shi. Ina tamuwa ba ya kawo ta cika sa ba ya kawo ta matsala ba in ba shari'a za su gudda ba, amma in sun yarda da wannan shari'a dole ne su ba Iliya dan Malam hakkin shi.
An dai zargi Sadat Iliya dan Malam da shirya zanga-zanga da manakisar juyin mulki da haddasa tada zaman tsaye tare da kalubalantar wata doka ta haraji. Na nemi jin ta bakin shi Sadat din, sai dai ya ce a yanzu ba zai iya cewa komai ba. Har ga wayan yanzu dai gwamnatin Jamhuriyar Niger bata ce uffan ba kan wannan hukunci na sai da yawo. Tamar Abari, muryar Amurka daga damagaran a Jamhuriyar Niger.
Shugaban kungiyar Jibwis Sheikh Abdullahi Balalau ya ce masu ta da kayar baya don kafa kasar Biafra ba sa bude wuta ko matsalan ba sai lokacin da dan arewa yake karagar mulki. Sheikh Balalau wanda ke yabawa al'ummar arewa musulmi da waɗanda ba musulmi ba don haƙuri da kaucewa ɗaukar fansa ya ce masu kashe-kashe don kafa Biafra ba sa la'akari ko ba su san fitinar da yaƙi ke jawowa a ƙasa ba ne. A lokacin da yake buƙatar ƙara jurewa da ƙin biyewa masu neman tunzura 'yan arewa don kunna wutar da ba a san iyakacinta ba, malamin ya ce musulunci bai yarda mutum ya dau makami kan wanda bai yi masa laifin komai ba. Hakanan haƙƙin kare mutane ko bin kadin zaluncin da aka yi musu na wuyan gwamnati ne.
Don haka duk abin da suke yi don a tada rigima da tashin hankali saboda 'yan arewa an kama su an karkashe su an kona dukiyarsu an yi duk abin da aka yi don a fusatar da 'yan arewa su dauki fansa su dauki maida martani akan waɗanda suke zaune a yankin mu 'yan kudu waɗanda ba musulmi ba. Idan an yi wannan bukatar su ya biya ƙasar za ta hautsa ne a hauri kici da tashin hankali. Ina ƙara jinjinawa 'yan arewacin da musulmin mu da waɗanda ba musulmi ba daga arewacin Najeriya da ba su maida martani akan abinda ake ta yi ko aka yi ba domin kowanne mu ya gano cewa so ake a tunzura mu a sa mu yi bore mu kama wanda ba su ji ba ba su gani ba 'yan kudu da suke zaune a nan mu yi musu irin abin da suka yi wa 'yan arewa. Don haka waɗanda suka yi wancan laifin su kuma gwamnati haƙƙi ne a kansu kada su sanya wa wasu tsirarun mutane ido har su haifar da abin da zai raba ƙasa ko kuwa kawo tashin hankali a cutar da masu rauni da waɗanda ba su ji ba sun gani.
Shugaban Jibwis Imam Balalau kenan. Kada dai a sha'afa, muryar Amurka ake sauraro a shirin Hantsi. A masarautar mata zalla ta Kumbada a jihar Neja ana sa ran samun sabuwar sarauniya bayan rasuwar wacce ta shafe shekaru 21 tana kan gado, wato Hajiya Hadiza Kumbada. Masarautar ta Hakimi na yankin karamar hukumar Munyani a Neja. Sarauniya Hadiza ta rasu tana mai shekaru 83 bayan fama da jinya. Yanzu dai za a naɗa ɗaya daga 'ya'yanta mata biyu kamar yadda ɗanta namiji ɗan Juma Salisu ya bayyana.
Mu biyar ne ta bari a duniya, mata guda biyu, maza guda uku.
Kai ne babba kuma gashi an ce mata ke sarauta. Wa kuke sa ran zai gaji wannan sarauta kenan?
Ni ma daga ci ne na Mangoro. Ina wajen inda tarihin Kumbada yake, amma yana ƙarƙashin mulkinta. Amma ainihin ƙwaryan tarihin Kumbada namiji ba ya yi.
To wa kuke sa ran za ta gaji ita marigayiya a cikin wannan biyu?
Duk wanda Allah ya zaba a ciki.
Alhaji Muhammad Ismaila shine tambarin Mina kuma mai magana da yawun masarautar Minan.
Mataba yana mika taziyarsa kwarai ga al'ummar Kumbada saboda rashin wata basarakiya.
Yanzu akwai wani tanadi na wanda zai gaje ta koko dai tukun-tukun.
Akwai 'yan gado a mata kuma kaga sai an biya hankali an tantance.
Mr. Evel Shehu Inuwa shine daraktan kula da walwalar jama'a na karamar hukumar Muya ya ce ta bar babban gibi a wannan yanki.
Ita ce mace mai mulki a ƙasa ba irin ta kuma ta aji mana igaf wanda ito take time a samu wani mai kamanta wanda zai cika wannan gurbin kuma.
A yanzu dai lokaci ne zai nuna wadda za ta gaji marigayiya Hajiya Hadiza Kumbada a wannan yanayi da ake fama da matsalar 'yan bindiga a yankin. Mustapha Nasiru Batsari, murya Amurka daga Mina a Najeriya.
A jihar Filato zaben fidda gwanin waɗanda za su yi wa jam'iyyar APC takarar shugabancin ƙananan hukumomi ya bar baya da ƙura. Zainab Babaji ta aiko mana rahoton.
Hukumar zaɓe mai zaman kanta a jihar Filato ta ayyana ga watan Oktoba wannan shekara a matsayin ranar da za a gudanar da zaɓuɓɓukan shugabannin ƙananan hukumomi da kansiloli a faɗin jihar ta Filato. Kan haka ne jam'iyyar APC a jihar Filato ta keɓe ranar 24 ga wannan wata na Yuni don gudanar da zaɓen fidda gwani na 'yan takara a ƙananan hukumomi 17 da ke jihar. Rahotanni da na samu daga sassa daban-daban na nuni da cewa masu gudanar da zaben sun isa wasu wurare da latti, yayin da wasu wuraren har zanga-zanga aka yi saboda abin da suka ce rashin adalci wajen sanya sunayen mutane ba tare da bin ka'idodi. ƙa'idodin zaɓe ba. Mr. Molji Dimka daga ƙaramar hukumar Kanke a jihar Filato ya ce san ma ba a gudanar da zaɓen a yankin nasu ba in banda unguwanni guda hudu.
Ba a yi election ba har yanzu. An yi election a ward guda hudu da Somji da Rankin da Bolkon da Gugur da Shuwer. Guda hudu to su fitar da result ba mu ga result ba
yanzu dai wani mataki za ku dauka kenan
za mu rubuta petition din on Monday mu je mu submitin a office
wasu daga sauran sassan jihar Plateau sun tofa albarkacin bakin su
sunana Lukudan Garba daga Lantan ta Arewa abinda al'umma suke son su zaba daban abinda kuma what is for left state da kuma na local government suke so daban kamar ni da nake magana ma ni ma dan APC ne amma na karaya
sunana Alhaji Saleh Abdullahi Zazza daga mazaunin Ukur a Jos South an yi dauki dauri ne a kowace karamar hukuma na jihar Plateau yawancin duka sai mutane suna layi sai a ji an sanar da cewa ai an ci zabe a wani guk
duk da korafe-korafen a wasu kananan hukumomin an gudanar da zaben fidda gwanin Ustaz Alhaji Ibrahim Barikin Ladi yace zaben ya gudana ba wata matsala
Barikin Ladi alhamdulillahi jami'an zabe sun zo su ma sun zo a lokaci wadat mutane sun zabi dan takarar da suka ya dace
sakataren kungiyar APC a jihar Plateau Bashir Musa Sati yace sun kafa komitin da zai saurari korafe-korafen jama'a
zabe an yi an gama sai dai mu ce mu yi wa Allah godiya
to akwai korafe-korafe da yawa
to dama shi zabe ya gaji wannan ai a yanzu mun kafa komitin kai korafe-korafe ni nan da yake ni ne sakataren jami'a ina da kaman guda 40 a hannuna za mu yi maganin sa
sakataren jami'ar APC a jihar Plateau kenan Bashir Musa Sati Zainab Babaji muryar Amurka daga Jos a Nigeria.
Gaishe ki Zainab da miliyoyin masu sauraron muryar Amurka yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
Zauren matasa. Masu sauraro barkamu da dawowa sabon shirin zauren matasa na VOA da ke tabo abubuwan da suke cewa matasan tuwa a kwarya da hanyoyin da za a magance kalubalen da ya hada da yaki da jahilci, shan miyagun kwayoyi, bangar siyasa har ma da masu shiga satar mutane. A sabon shirin zauren matasa na VOA za mu ci gaba da duba lamuran tabarbarewa tsaro ne daga zantawa da muke da matasa a ofishin muryar Amurka na Abuja. Matasan da suka hada da Yao Yakubu Yobe, Sambo Jibrin Sambaja da Adamawa, Hawa Abubakar, Buhari Yunusa Kumuriya da Kabiru Idris sun duba hanyoyin bakin zaren kalubalen. Matasan za su duba tasirin da suke gani daga tarihi na shugabanni ko sarakunan gargajiya da kuma yanda aka fara samun bullowar tabarbarewar tsaron tun ma a can tarihin daga tabarun matasan.
Zamanin muna lokacin muna yan kananan yara da nake da yake ni ba kauye ne noma muke in muka tashi muka yi noma zakkan nan tara shi muke mu kashi gidan mai gari mu tabbatar da cewa mai garin garin mu yafi karfin abin da zai ci a gidansa da hidimarsa amma yau mun dauki mun zubar da darajar sarakunan mu zakkar ma babawa muke babawa sarakunan mu muke ba sarakunan mu sun koma a jiya dauki naira 18,000 gwamnati ta basu to fa sai abin da gwamnati ta ce da su sai abin da gwamnati ta ce da su basu isa ba saboda mutum zai yi tunanin wannan albashin naira 18,000 in fa ya faɗi gaskiya ko kuma ya huto ya tona za a dakile za a hana shi hanyar cin wannan abinci to kaga ashe lalle magana Buhari ta fito ta yi tasiri a nan dole sai dai mu talakawa mun dawo da martaba kuma su kansu sarakunan su cire kwadayi da wannan zulamar da suke saboda a nan an samu cewar sarakunan gargajiya akwai wanda aka kashe
wannan zauren mare dan an ce na matasa ne amma da ya kamata a ce an samu dattijo wanda za su yi muku tariyar abin da ya sarakunan irin mulkin mallakar da suke wa mutane a baya.
Duk da haka nan ni bare shugabannin zamu kula da
Kabiru kafin ka je ka ai shi Jibrin Samboja da ya kawo tarihin rabe da dan Madidi kace ko?
Bukar Madidi.
Wato su ma a sai banda ta'addancin da muka ji labarin sun yi hadda satar mutane.
Kamar shi Bukar Madidi hadda satar mutane har garko yake da mutane. Ya ɗibi wasu daga nan Maiduguri ya shiga da su
su Kamaru ya garkuwa da su daga nan Kamaru ko sai sannan sai dokar wasu ko ya shiga da sunan Najeriya duk yayin wannan
ta dace kuɗin fansa yake karba ko me yake
eh to wannan ne ba mu san meye abun nan nashi ba don ba mu ji labari an bada kuɗin fansa ba amma ga ta'addancin da muka san da yayi
yawa to kabiru muna ji
yawa alhamdulillah bayan abun sai yake ta kara jin hankalin shugaba ga ganin shi wasu sakunan nan iyayen kasa din da ba mu shi kan shi iyayen kasa suna da tunanin shekaru aru aru bayan nan duk wanda za a gina zama daga ci to ba ma yake ya zama kusa da kuma jalama ya fi shi duk abin da ake yi yana sane da kakan shi don haka suna da wani tunani wanda tun na shekaru yanzu a ƙauyen mu wani bayan wani hili da ake so a cinye wani ƙarshe ana kama ga wurin daga ci ya ɗauko wani tarihi wala ko ya kula da hilin nan hilin magana ne haka duk wani mai so ya kawo kuɗi ya miƙo ma wannan wani mai abin ya gagara kashi da haka sa da wani tarihi wanda mu kira bamu da shi
ma'ana su dai da ke nan aka zo kowa su ya zo ya samu su suka kafa ƙasa da haka suna da damar sanin tarihi da abubuwan da suka faru a baya
sosai
da kuma karfin warware duk wata
cikin alhamdulillah ko gudunmu da su ba ɗari bisa ɗari akan wannan abu yasa kike so duk wannan martabar tasu ta baya a maida musu ita a maida musu ita yanzu kamar ni yanzu kina ci sanin ki Abuja inda kuma daga cin na gaishe shi zai ce jikan wani ne sanamu ba ma ki ni kiran ban san sai yalla da shi ba amma shi ne wancin kiran ba
to kaga dawo da martaban wannan sarakunan gargajiya da aka yi rasa a baya bana mantawa lokacin sannan muna yan kananan yara kakanmu manomi ne cikakken manomi wanda fatake in suka zo noma
yanzu ma yan kananan yaran ne tun da kai zauren wannan matasa ne kanana
yawa to a sannan in suka zo noma in suka zo magana laborers suka zo neman aikin laboranci masu aikin karfi yana iya daukan kamar mutum 10 mutum 20 yanzu ba a gidansa ma'aikata amma ba za ka taba ganin ya yadda da mutane ya ba su wannan aikin ba hatta sai in sun zo za su zo direct gidan namu amma zaka ga an samu a gaban su a ce mu kai su gidan dakaci in mun kai su suka je suka gabatar da kansu dakaci ne zai ba su ɗakin kwana in suka kwambiyo a ciki kana daga baya an ya gaba bincike akan su sannan a dawo a zo a gwada musu aikin da za su yi shi in muna da masaukin da za a sauke su a sauke su a nan gidan in ba masauki nan gidan dakacin dai za su koma su je su kwaitin ko a kofar gida ne za a yi musu shimfidi a sa musu rigan sauro su rika kwana a ciki to kaga ire-iren wa'annan abubuwan mu karan kanmu talakawan in ba mun goyi baya ta bangaren bako ya zo ban saukar da shi ba in dauke shi in kai shi gidan mai gari ba ba mu da yadda za mu yi yau ka zo na yi bako na aje shi a gida na mai garmi in ko mai ungo-ungo mu kai makwabci na bai san cewar ina da bako ba
wato mun samu dai ma matasan zauren nan daga abun mamaki sai zama zauren kusan mutanen kowa jihar su ma daban-daban ga Kabiru daga Katsina
da Katsina
ga Yawu Yakubu Yobe daga Yobe ga Buhari Musa Kumu daga Kano ga Jibrin Sambodja daga Adamawa ga Hawwa Abubakar Masaka ita kuma to zamfara ne taraba ne ina ne ma Abuja ne duka ba a kai ki zamfara ku to a wakin gade har yanzu jihar zamfara ma ba a gama dawowa lafiya
wallahi na gani gaskiya saboda wani kauye da aka shiga aka yi musu kisa wasu ma kansu ma ake cirewa hannaye a cire a zubar an musu kisan wulakanci kuma mutanenmu ne fulaninmu ne aka kakkashi gaskiya tsakani da Allah ina kira ga gwamnan garin sa ido akan alƙawarin da ya dauka cewar idan ya hau mulkin nan sai ya taimaka musu kuma sai ya kawo ƙarshen wannan ta'addancin da ake yi amma har yanzu shiru kamar ma abun karuwa ma yake yi sai dai kawai mutum ya ce inna lillahi wa inna ilaihi
raji'un kusan kin tabo ma gefe ɗaya ne da kika ce fulani aka kashe kuma su din ma akwai waɗanda suke daji suna ta kai hare-hare su sace mutane su yi laifuka dai ba
akwai su gaskiya suna da sawa dama yare daban-daban wasu suna nan a ɗiba wayannan a tafi da su a sace wayannan a kashe wayannan sai dai kawai Allah ya kawo mana sauƙi lamarin
sai dai ta san ita laifi ba ta da yare kuma ita laifi ba ta da addini kuma ita laifi ba ta da ƙabila don haka ba ƙabilan da babu anti-social element a cikinta ba yaren da ba su da abun nan ba addinan da ba su da wannan anti-social element kowane yare kowane addini
suna da anti-social element
akwai bata gari daga cikinsu kowane yare kowane ƙabila kowane addini akwai bata gari a cikinsu
don abun ba mai keke ba sai a kira sunan kabila sai a danganta wannan kabilan da sunan ta
wato kamar abun da Hausa suke cewa laifi tudu ne mutun
ya Allah shi an gina wani to gaskiya tsakanin da Allah wannan laifi ne mai girman da za an baci kabila daya sai a ce wannan kabila ita ce ta yi laifi kaza gaskiya wannan laifi ne wannan mai na daya daga cikin abun da yake ka gurbacewa tsaro in abuna in mai laifi an kama mai laifi kaza an kama su laifi kaza laifin su kaza da kaza da kaza amma yanzu a kasar nan kako laka gani sai kaga an ware kabila daya ta za a ce fulani hesme sun kai kaza fulani sun yi kaza fulani sun yi kaza to fulani su kaɗai ne suke aikin ta'addanci a Najeriya
su ake bi idan ana buga waya ma daga dajin
so nawa ake kama Yoruba wanda suke safaran koken amma ba taba cewa Yoruba masu safaran koken ba so nawa ake kama kidnappers Igbos wanda suke robbery ba taba cewa Igbos army robbers ba taba ambatan kabilan su ba amma kowane lokaci in abu ya faru sai a ce fulani sun yi kaza fulani sun yi kaza fulani sun yi kaza wannan gaskiya tsakanin da Allah wanda ba a dace
wallahi su ba wanda aka furenawa kamar mafulatani ko mafulatani shine wani abu a Najeriya nan
gaskiya ya kamata
a wake ke mafulatani ce shi yasa kike irin waɗannan maganganu
a wallahi ba wai dai ina mafulatana ba kawai dai an rena mafulatani
yau ta sha nono da yawa ne ina jin ciki shi yasa bari na so kuma da kai cikin ina zuwa jibrin saboda daga Bahaushe usul gaba da baya Buhari Nusa Kumriya
to wato kama abinda na faɗa a baya kenan wato da a ɗan shekarun da muka taso duk da yake ba wani shekaru na an aka ce maka Hausa Fulani to gaba ɗaya kenan da an gani an gaba Fulatani da an ga Hauwa an gaba Haushiya
to amma ko ta zuliya ce ai yawanci ka san idan da yake yanayin wasu Fulani kamar na daji in sun shigo gari watakila suna yin wasu abubuwa ne da ake ganin su kamar kawayawa ne ana zole su shi yasa ya bambanta su da sauran mutane
no ba haka bane
Hausawa ma kuna dajin su ma in sun ma sun shiga garin yadda ake ga Fulani da suke dajin sun shiga ake gamsu kawayawa to akwai Fulani akwai Hausa masu mana dajin su ma sun shiga gari su ma the same
ba sauraro da wannan zamu saki dasa aya a shirin wannan makon sai makon gobe in Allah ya kai mu za mu dawo da sabon shiri a madadin muryar Amurka ni Nasiru Adamali kaya da na shirya kuma na gabatar da shirin ke cewa mu zama lafiya
assalamu alaikum
baban gida Jibril zai kawo mana sharhin jaridin Najeriya
jaridin ne ta jaridar The Guardian na cewa shugaban kasa Muhammadu Buhari ya yi fatan mataimakin shugaban majalisar ɗinkin duniya Hajiya Amina Muhammad ta zama babban sakatariya a majalisar ɗinkin duniya nan da shekaru 6 babban jami'in fadar shugaban kasa Professor Ibrahim Kambari da ya wakilci shugaban kasa Muhammadu Buhari wajen bikin cika shekaru 60 da haihuwar Hajiya Amina Muhammad na cewa shugaban kasa Muhammadu Buhari na fatan alheri gare ta har kuma da yabawa da take gudanar da aiki ita kuwa jaridar Leadership ta ruwaito cewa Andy Uba na jam'iyyar APC shine ya lashe takarar zaben fidda gwani na neman gwamna a jihar ta Anambra gwamnan jihar Ogun da Abiodun da ya sa ido wajen gudanar da wannan taro dai shine ya sanar da sakamakon har yanzu muna jaridar Leadership da daga cikin manyan labaran ta na cewa Najeriya na hasarar kilomita 1.5 a duk shekara sakamakon kurarowar hamada Professor Hillary Inyang na cewa Najeriya na hasarar kilomita 1.5 na dazuzzukanta a sakamakon kurarowar hamada wanda kuma ake tilasta wa makiyaya zuwa kudancin Najeriya domin kiwo ta yi gargaɗin cewa lamarin zai ci gaba da sanya ƙasar cikin rigingimu idan dai ba a ɗauki matakan da suka dace ba jihohin da suka fi fuskanta wannan matsala dai sun haɗa da jihar Yobe da jihar Borno Jigawa Katsina Sokoto sai kuma jaridar The Sun na cewa gwamnatin tarayyar Najeriya yanzu haka ta ɗauki matakai na ganin ta dakile sumogar da ake yi na ma'adinan man fetur zuwa kasashen ƙetare karamin ministan fetur chief Depri Silva shine ya sanar da hakan ya ce yanzu haka Najeriya na hasarar miliyoyin dalolin da kuma naira sakamakon sumogar sai kuma jaridar The Post na cewa akwai alamu da ke nuna cewa gwamnatin jihar Zamfara Bello Mutawalle zai koma jam'iyyar APC daga jam'iyyar PDP sai kuma jaridar Blueprint na cewa dakarun sojan Najeriya na rundunata 8 da yake yaki da yan bindiga a kauyukan karamar hukumar Talatin Bafara sun samu nasarar kashe wasu yan bindiga da dama a wani fafatawa da suka yi da su a jihar ta Zamfara. Kakakin rundunar sojan Najeriya Brigadier General Onyema Ugochukwu shine ya sanar da hakan a wata sanarwa da karba manema labarai a wajen jibrin murai Amurka daga Najeriya.
Masu sauraro, da wannan muka kawo ƙarshen shirin na musamman a madadin muryar Amurka, ni Hauwa Umar da na gabatar da shirin, ke cewa mu kasance lafiya.